Sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalo da kuma Niya Muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 26 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa an samu jinkiri a kwamitin da shugaban Najeriya ya kafa na farfado da arewa maso gabashin Najeriya. Za kuma a ji cewa shugabannin Fulani a kudu maso yammacin Najeriya sun yi taro.
Saboda kowanne in ya koma ya gyara jansa saboda a samu zaman lafiya tsakanin manoma da Fulani makiyaya.
Sannan za a ji ƙarshen fashin bakin Malam Hassan Lawan Sallau Jibiya kan rigimar Amurka da Koriya ta Arewa. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Amurka ta ce ko kusa ba ta yaki da ƙasar Koriya ta Arewa. Wannan shine kalaman mai magana da yawun fadar White House Sarah Huckabee Sanders a lokacin take magana da manema labarai jin Litini, tace wannan batu ba ƙarshen gaskiya ko kadan a cikin sa. Duka dai wannan yana faruwa ne yan sa'o'i kadan a kusa da ginin Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa ya bayyana haka, inda yake bada misali da kalaman shugaba Donald Trump wanda ya yi a shafinsa na Twitter, inda yake cewa gwamnatin ƙasar ta Koriya ta Arewa ta yanzu ba za ta daɗe kanka ragar mulki ba muddin ta ci gaba da barazanar da take yi. Ministan ya ce yana kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ma sauran ƙasashen duniya da saurara da kunnen basira su ji cewa Amurka ce fa ta fara ƙaddamar da yaƙi a kan ƙasarsa. Duk da yake ƙasar ta Koriya ta Arewa ta sha ƙaddamar da yaƙi a lokutan baya, amma yanzu an shiga wani sabon babi na rikici, in ji wani malamin jami'a a fannin hulɗa da ƙasa da ƙasa da ke jami'ar Wellington da ke ƙasar New Zealand. Malami ya yi wannan kalami ne salin da yake tattaunawa da wannan gidan rediyon. Yan jam'iyyar Democrat na Majalisar Wakilai sun buƙaci a cikin gaggawa da a samar da makomar matasan nan da suke amfana da shirin daka har su 800,000. Wannan dai zai tilastawa shugabancin jam'iyyar Republican da samar da ƙuduri da zai sa a baje wannan batu a zauren majalisa domin a jefa ƙuri'a. Da yake wa manema labarai jawabi, shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar Democrat daga jihar Maryland Steny Hoyer ya ce babban burinsa na farko shine su tabbatar an samar da makoman waɗannan matasa cikin lokaci, ba wai sai an ɗauki lokaci mai tsawo ba. Ya ce wajibi ne mu tattauna mu tabbatar cewa an samu makomarsu da ma na iyalansu. An dai ga 'yan jam'iyyar Democrat sun buga dogon layi a zauren majalisar suna jira su sa hannu a kan takardar koken da ke neman a kai wannan batu ga jefa ƙuri'a. Sai dai abin da bai fito fili ba shine ko 'yan jam'iyyar na Democrat za su iya shawo kan sauran 'yan uwansu na jam'iyyar Republican su sa hannu a wannan takardar da ake neman mutane 218 su sa hannu, wanda zai haifar da muhawara. Tun farkon dai wannan watan ne shugaba Donald Trump ya buƙaci Majalisar Dokoki na Amurka da ta samar da matsaya na dindindin game da masu amfana da wannan shiri na daka. 'Yan majalisun daga jam'iyyu biyu sun bayyana ra'ayoyinsu a fili akan samarwa waɗannan matasa makoma na dindindin a hukumance, kuma da yawan Amurkawa sun goyi bayan wannan lamari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen ƙasar Venezuela ya sa kafa ya yi fatali da saka ƙasarsa cikin ƙasashen da za su ɗanɗana kuɗarsu har in suna son shigowa na Amurka. Ya ce shugaba Trump yana yi kamar wani mai mulkin duniya ne a wajen taron Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka kammala a cikin satin ta shige. Ya ce wannan zauren ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka samar an samar da shi ne domin inganta zaman lafiya, amma shi ya yi amfani da shi a matsayin wurin rurutu wutar yaƙi. George Arensa Monster Restaurant ya yi wannan kalamin ne salin da yake jawabi ga mahalarta taron na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka kammala jiya Litini. A cikin satin da gabata ne dai shugaba Trump ya gargaɗi Koriya ta Arewa a cewa irin ta biyo inta zai kai ta ga halaka. Areza dai yana magana ne akan kalaman da shugaba Trump yayi a ranar 11 ga watan Agusta da yake cewa bai ɗebe tsammanin amfani da ƙarfin soja ba akan gwamnatin Nicolas Maduro wadda take ƙara jaddada ikonta ga ƙasa. Amurka dai ta kakabawa shugaban ƙasar ta Venezuela takunkumi da ma sauran wasu dewa daga cikin tsofi da kuma shugabannin da ke kan karagar mulki a ƙasar a halin yanzu. An ci gaba da tafka muhawara mai tsafin gaske akan yunkurin jam'iyya mai mulki a ƙasar Uganda na kokarin take yi na ko a cire adadin shekarun dan takarar shugaban ƙasa daga cikin dokar ƙasa. A cikin wannan satin ne dai ake sa majalisar ta sake taro da wannan magana tare da 'yan adawa da ke nuna kin amincewarsu da wannan batu. Wakilin wannan gidan rediyon da ke aiko da rahotanni daga ƙasar ta Uganda, Halima Antumani, ta ce jam'iyyar mai mulki ta ƙasar ta ce za ta ci gaba ta cire wannan adadin na shekaru ga dan takarar shugaban ƙasa dukko da yake mutanen ƙasar sun fito sun gudanar da zanga-zanga nuna kin amincewarsu da wannan yunkuri. Da ma nuna kin yaddan 'yan majalisar dokokin kasar da ta yi a cikin satin ta gabata. Peter Ong de shi ne mataimakin shugaban jam'iyyar mai mulkin kasar. Dokar kasar ta Uganda ta sa shekaru 75 ne a matsayin iyakacin shekarun dan takarar shugaban kasa. Wannan yana nufin kenan yanzu haka a shekarar 2012 shugaba Yoweri Museveni ba zai iya tsayawa takara ba. Masu sukan lamirin wannan batun na shekarun sun ce wannan tamkar son kai ne idan har jam'iyyar ta yi gaban kanta. Masu goyon bayan wannan sun ce wannan zai zame wata hanyar da za a bi domin miƙa mulki cikin ruwan sanyi abinda ƙasar ba ta saba samu ba tun lokacin ta samu 'yanci a shekarar 1962. 'Yan adawa dai ba su da niyyar janyewa game da wannan batu. Jami'ar shugaban ƙasar Faransa ta samu nasarar kujeru a majalisar dattijan ƙasar, sai dai ba ta kai abin da aka yi hasashen za ta iya samu ba a zaben da aka gudanar a ranar Lahadi. Ita ma jami'ar masu ra'ayin riƙau ta samu kujerun da take bukata domin ta ci gaba da riƙe ikonta. Jami'ar Centrist Republic na shugaba Emmanuel Macron wadda take watanni 17 wadda ta lashe zaɓe a majalisar wakilai a cikin watan Yuni. An sa ran cewa za ta yi nasara a zaɓen majalisar dattijai amma sai aka barta da kujeru 28 kacal saɓanin hasashen da aka yi na ta samu sama da haka. Amma ita ko jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta samu kujeru 142 daga cikin 159. Ita ko jam'iyyar socialist ta samu kujeru 5 ne kawai amma ta samu sanatoci 81 duk da irin kashin da jam'iyyar ta sha a zaben shugaban ƙasar da ya gabata. A irin wannan yanayi dai jam'iyyar Republican za ta nemi kawance da sauran jam'iyyu domin ta haka ne kawai gwamnatin Macron za ta yi aiwatar da manufofinta da ke nasaba da tattalin arzikin ƙasa. A tsarin mulkin ƙasar Faransa ba mutanen gari ne ke zaɓar sanatoci ba, amma wasu zaɓaɓɓun mutane ne su 76,000 waɗanda suka haɗa da magadan gari, 'yan majalisar dokoki na ƙasa, sai kuma wakilan jama'a daga gunduma-gunduma ko kuma ƙananan hukumomi, kuma suna gudanar da wannan zaɓe ne a wani ɗakin taro a sassan ƙasa daban-daban. Kusan dai mutane 2,000 ne suka tsaya takarar kujeru 171 wanda 348 su ne na sanatoci.
To, labaran duniya kenan aka saurara. Bari mu fara yada zangon a arewa maso gabashin Najeriya, inda kwamitin da shugaban Najeriya ya kafa don farfaɗo da yankin ya samu cikas saboda rashin sakin kuɗin da aka ware masa a kasafin kuɗin shekara 2017. Sanusi Adamu, gare ka.
Kawai yanzu ba a soma aikin gina yankin ba, kamar yadda shugaban kwamitin a majalisar wakilai Honorable Yusuf Captain Buba ya yi mini bayani.
Kuma mata da mata da
Baya ga sake gina makarantu, hanyoyi, asibitoci, samar da ingantaccen ruwan sha da kuma muhalli na sake sukunar da waɗanda rikicin Boko Haram ya raba da muhallansu. Ga yadda hiranmu ta kasance da wasu rukuni na mata da yakin Boko Haram din ya raba da mazajen su waɗanda ke daukar dawainiyar kula da marayu dake gaban su kwanan baya kan hanyar su ta komawa garuruwan su don zaben kansu.
Duk da taimakon da in ya kamata da kai wanda kun ga zai rufa mana asirin mu sai ku taimaka mana. Kaman bude hanyar kasuwanci ko kayan tebur ko irin keken dinki.
Ni dai nake da akwai abin da za iya taimako mana da shi da neman mana ko kayan sana'a nan. Mu ranga sayar ko kadan kadan zamu samu ko abin da zamu sayar da shi.
Dama ina tuya dama to da zai iya an san an taimaka mu da shi ko zan samu wani abu a cikin in rika yaro na da shi.
Na tuntubi kungiyar mata da suka rasa mazajen su sakamakon rikicin Boko Haram ta jihar Adamawa mai membobi 2,270 ta bakin shugabanta Madam Hilda Makanto wadda ta ce suna sane da kwamitin sake gina arewa maso gabashin Najeriya da shugaba Buhari ya kafa. To amma ta ce
a kungiyance ba tuntube mu ba amma duk da haka muna samu tallafawa kadan kadan daga wayan su hurare kamar masu hannu da shuni da ni ta kuma taimako gwamnati in ta zo da ta kadan tura mana dan abu kadan mun rike ta su tura mana abu kadan.
Abin jira gani shine ko har tsawon wani lokaci zai dauka kan asaki kiyasar trillion 3 zuwa 4 da kwamitin ke bukata don sake gina arewa maso gabashin Najeriya yayin da mata da marayu ke jiran gawan shanu a hali na tagayyara. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
To a gaida Sanusi, kafin mu ci gaba sai a dan girgije da wannan. Wannan haka yake. To yanzu kuma bari mu kada kudu maso yammacin Najeriya inda shugabannin Fulani suka yi wani babban taro na tabbatar da zaman lafiya tsakaninsu da manoma. Hassan Tambuwal gare ka.
Alhaji Yakubu Bello, shugaban kungiyar Miyetti Allah na jihar Oyo ne ya jagoranci taron.
Taro ne na jahohi 6 da Kwara, ya zama 7 kenan. Don saboda kiran jamomi wato akan neman zaman lafiya a nan jahohin Kudu, kasan Yarbawa. Muka yi meeting tsakanin mu akan neman zaman lafiya rani ke shigowa.
Wato kun tattauna a game da samun zaman lafiya tsakanin makiyaye da manoma kenan.
Gore da gaske. Saboda zaman lafiya rani ke zuwa. Ranin da ke zuwa ko ina da ina shanu za su iya shigowa. Saboda kowanne jahansa in ya koma ya gyara jahansa saboda samun zaman lafiya wato a ƙasa Najeriya gaba daya. A samu zaman lafiya tsakanin manoma da Fulani makiyaya.
Kama wani jigo a kungiyar ta Miyetti Allah ya yi jawabi a taron.
Sunana Alhaji Muhammad Kabir Labar, sarkin Fulani a Bekuta kuma chairman na Miyetti Allah na Kudu maso yammaci.
Ka gabatar da jawabi a wannan taro. Mi jawabin ka kunsa?
Alhamdulillah, cikin jawabai na dai nan bayan shi chairman na wannan jaha ya gabatar da abin da ya kawo mu na zama na kungiyar Miyetti Allah a wannan yanki a Kudu maso yammaci. Wannan lokaci ne da muka zo nan jihar Oyo don mu gana da chairmomi na Kudu maso yammaci dukkan su guda 6 kuma wanda yake son halarci wannan taro don mu ƙara fahimtar da kanmu da kuma haɗa kanmu akan tafarki na neman zaman lafiya tsakanin mu da makwabtan mu a wannan yanki. Wato shine mu gaya wa kanmu gaskiya, mu Fulani makiyaya da sarakunan Fulani da kuma chairmomi cewa ya kamata mu tashi tsaye ba za mu samu matsaloli ba da za su dame mu kamar yadda sauran jahohin mu suke fuskanta
shi ma sarkin Fulani Ibadan da kewaye Alhaji Muhammadu Dan Ali ya halarci taron
gaskiya mun ji dadin wannan taro na jahohi guda shida domin a yau mun fahimci juna tsakanin mu sarakan Fulani da ciyamomi na state da na local mun fahimci juna
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
To a gaida Hassan to kamar yadda aka sani dai saboda rigimar Amurka da Koriya ta Arewa ta saita mun tuntubi wani mazaunin nan Amurka mai nazarin al'amuran yau da kullun mai suna Hassan Lawan Sallaujibiya wanda zai dora kan bayanin da ya fara tun da safi
to abu ne gaskiya wanda yana tsorata mutane sosai sosai dan ba a san yanda abun zai kaya ba
to Malam Hassan ya kike ganin ya kamata a ce shugaba Trump ya kullo ma wannan al'amari shugaban Koriya ta Arewa ya kike ganin ya kamata a ce shi ma ya kullo ma al'amarin
to wannan tambaya ce gaskiya mai muhimmanci Malam Ibrahim saboda wato akwai wani ƙuri'ar jin bahasin mutane wato poll da aka yi kaddama a nan Amurka satin da ya gabata aka tambaye jama'a wannan kamfanin dillancin labarai na CBS ya gudanar da wannan ainihin ƙuri'ar jin bahasin jama'a kan yanda ana tunanin shin Trump zai iya yin abin da ya dace game da wannan barazana ta ainihin Koriya ta Arewa kashi 65 na mutanen da aka tambaya ko na Amurkawa sun nuna cewa gaskiya ba su da wannan kwanciyar hankalin cewa shi shugaba Trump zai yi abin da ya dace to amma kaga dai yanzu matakan da Amurka ta dauka yanzu ta yi kokari majalisar dinkin duniya ta sa ma ita Koriya ta Arewa takunkumi wato na tattalin arziki wannan ma an ce ba taba ta mata irin shi ba wato ana tunanin zai an hana budu wani banki da yake sanya hudda da Amurka ya hudda da wannan kasar wannan kuma ba karamin matsala bace ga kasar da kafin da yanda harkokin banki suke yanda kasa suka dogara da harkokin banki idan gafi harka da kasashen waje kuma an ci sa'a wato ita kanta China ta goya ma wannan abin baya don saboda tana da ikon ta dauki abin da ake cewa matsayin nakiya wato a cikin majalisa kaga shi yanzu bangaren shugaba Trump yana maganar yaki yana maganar zai gama da ita Koriya ta Arewa gaba daya da sauransu ba wasa yake to ita kuma wato State Department na Amurka na cewa abu da lalama ko me kenan zai za a tattauna a dan daidaita to shi kuma in kai magana shi shugaban North Korea shi Kim Jong Un kaga ai babu wani magana sulhu tsakanin shi dama ba a tunanin wato zai abin da ya kamata dama shi ya mai da kanshi saniyar ware to amma kasa babba kamar Amurka yanda ake ganin cewa ta zama misali wato wajen harkar diplomasiya da demokradiya bai kamata a ce ba kamar you know an biye mashi wannan shugaban North Korea ya kamata a ce a duba duk wasu hanyoyi na diplomasiya
kana ganin tunda ike Amurka ta san ta Koriya ta Arewar karfi bai kamata kamar yadda kace a biye ma Koriya ta Arewar ba saboda kar a nuna karanta amma wasu na ganin kamar an yi ta jarraba wannan hanya ta lalama baka ganin kamata yi a dan nuna mata cewa za a iya ladabtar da ita in bata saurara ba
ai an yi maganganun da a baya abinda shi shugaba Trump yake ta cewa magana ba ta yi sai an hada ta da wato wani yunkuri yanzu kaga an ce yanzu duk cikin satunan da ya wuce su jiragen Amurka wato na yaki suna bi ta saman sararin samaniyan duniya gaba daya amma da ke kusa da kasar Koriya din to wannan sai mu tsaya mu duba mu gani wannan lokaci ne kawai zai iya faɗa haka gaskiya ko wannan ya isa ya bazana shi saboda yaki wato na kai mashi yaki kamar yanda ne maka bayani ana tunanin cewa shi kanshi abin da yake dogara da shi kenan cewa ai bai tabuwa saboda kusancin kasan ai wato a kafa ma zaka iya tsallaka daga Koriya ta Arewa ka shiga Koriya ta Kudu to kuma wanda ke ta gwajin halba makamin ne linzami cikin ruwa ka san cewa in ya halba shi zuwa makautan nan nasu za a yi tarihi ba dan karami ba
yau Malam Hassan dazu kai wata magana sai naga kamar kana son ka nuna cewa Kim Jong Un ya san
idan aka taba shi da ike duniya ta san Amurka na da karfi kuma an san bai kamata a ce babba ya fito yana ta wani kokarin ya fada da na ƙasa da shi ba in Amurka ta tabi Korea ta Arewa kamar duniya za ta mata cha za ta ce ta nuna karanta akwai wannan al'amarin ma ko
gaskiya akwai wannan al'amarin saboda shi a farko ma da ba wanda ma ya kula da shi kowa ya san dai dan neman tashin hankali ya gade shekaru dai karancin shekaru yana fama da shi duk da cewa baban shi in dai za a bi tarihin kasar shi aida masu manufofin kasar shi abin da suke so kenan tunda shi ma baban nashi wanda ya mutu ai kaga shi ma ai dan tawayen ne haka ake ta fama da shi to Amurka gaskiya tana bi sannu ne ba wai magana babu da za a ce wato karfin Korea ta Arewa yanzu ko kusa da wanda Amurka take ci ba dai kamar ta harkar yaki
to Malam Hassan dan haka mecece shawarar ka ga Trump da kuma shi un
yanzu wannan takunkumi da aka samu na tattalin arziki da wannan kuma barazana da ake masa ta soja ina ganin ana iya ci gaba da yinta amma dai shawara da kalamai da ake ta amfani da su a kafafen yada labarai ko shi shugaba Trump ya je Twitter yanzu ya ce ai dan karamin mutum mai rocket ko kuma ai karshen ka ya kusa ko kuma barazanar da kai ma Amurka ba za ka jima ba ma har ka iya kaddamar da ita da kai da makarrabanka duk za su gushe to bai kamata a ce an dauki magana irin haka ba mai karfi wanda ta shafi kasashen da suka wuce Amurka da ainihin Korea ta Arewa ya zama cewa ana ta biye masu Korea ta Arewa a sa bi pressure a kamar economic sanctions din kamar yanda aka yi lokacin da aka yi ma Iran har suka zo suka dawo aka zauna aka yi yarjejeniyar nuclear
to shi Kim Jong-un inda za ka yi ido bi da shi me za ka gaya mai
na fara da cewa ta kadari ai ta kasance ne kawai yake damun shi ba ma tunanin wato abin da zai je dawo ba duk wanda yake son ci gaban mutanen shi da kasar shi da sauransu ai ba zai dinka abin da yake yi ba saboda ba zai kai shi ko ina ba tunda akwai bangaren kasar shi da suke fama da talauci aka ce kamar yadda muke karanta a kafafen labarai da sauransu to ya kamata yayi yunkurin shi ya zama wato wajen bunƙasa tattalin arzikin kasar shi shi ma ya zo ya iya takara da manya-manyan kasashe kamar yadda ita South Korea yanzu tana kere-kere tana da kuɗi da sauransu shi ma a ce ya bi wannan ina ga zai su ma'ana ga mutanen shi da ya zama mutu cewa ɗan kuɗin da yake samu yana amfani da su ne wajen sayan abubuwan yaki wanda ma daga karshe ma ka gari cikin ruwa dai ake halba su wajen haka
to wani mai nazarin al'amura da kenan Amurka kenan Hassan Lawal Sallau Jibiya ke fashin baki kan rigimar Amurka da Koriya ta Arewa to yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda Suleiman Muna Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun kasar
Babban taron Majalisar Dinkin Duniya na shekara-shekara da aka fara a farkon makon jiya na daga cikin muhimman labaran da suka dauki hankalin jaridun Jamhuriyar Nijar. Lebanon wacce ta buga hoton shugaba Isu Muhammadu Zaune dab da sakataren jiran na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres da Donald Trump na Amurka cewa take Jamhuriyar Nijar ta shiga sahun manya saboda yadda aka zabi shugabanta ya shiga jerin shugabannin kasashe 14 da aka dora wa alhakin zakulo hanyoyin da za su ƙara wa Majalisar Dinkin Duniya hurumin gudanar da aiki fiye da yadda abin yake a da wannan abin alfahari ne in ji Lebanon Le Nouveau Républicain ta ruwaito cewa shugaban kasar Niger bai jira aka gama taron Majalisar Dinkin Duniya ba ya dawo gida saboda faruwar wasu abubuwa irin na bacin rai wannan abin da akan iya kiransa sabani ya wakana ne a wani lokacin da kasashen G5 Sahel ke tantaunawa da masu hannu da shuni domin sanar da su muhimmancin bayar da tallafi ga rundunar haɗin gwiwa mai alhakin yaki da ta'addanci Le Nouveau Républicain tace bayan ya gama nasa jawabin shugaban kasar Mali a maimakon ya ba shugaban kasar Niger magana sai ya ketare shi yace da takwaransa na Mauritania gare ka abinda ya harzuka Isu Muhammadu bai tsaya wani bata lokaci ba ya dawo ya mai domin zancen nan da ake Mauritania bata taba aika daidai da soja guda ba zuwa rundunar G5 Sahel Jaridar Lanketer ta bayyana cewa an yi aran gama tsakanin sojojin Niger da wasu masu fataucin miyagun kwayoyi a yankin Agadez kusa da iyakar Algeria a wajejan karfe 3 na ranar Asabar 23 ga watan Satumba. Yan bindigar da ke cikin mota kilar pickup su kimanin 4 sun yi nasarar hallakawa Niger sojoji 3 tare da jikata soja 1 da farar hula 1. Sannan sun arce da mota guda ta yan sanda. To amma atake askarawan Niger suka bisawo injilan ketar. Lekanar Anfiri cewa take kungiyar sarakunan gargajiyar Niger na fama da rarrabuwar kawuna tsakanin wasu shugabannin ta saboda yadda wasu daga cikin su suka mayar da kansu yan siyasa. Jaridar ta ce wasu yan kasar ta Niger ma na kallon wannan kungiya tamkar wata jam'iyyar siyasa. Alhali doka ta haramta wa sarakuna tsoma baki a sha'anin siyasa. Sabili kenan da wasu mambobin kungiyar suka bukaci a rushe wannan kungiya don kafa wata sabuwa. Mu cike da jaridar Le Republicain wacce ta ce wani dan kasar Niger da ke zaune a garin Greensboro na arewacin California ya yanke shawarar shiga zaben kansulolin da ake shirin gudanarwa a ranar 7 ga watan Nuwamba. Kafin nan Muhammad Baki zai yi kokarin doke abokan hamayya a zaben fidda gwanin da za a yi a ranar 10 ga watan Oktoba don ganin ya cimma burinsa, inji Le Republicain. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum viewers, Hausa, sunana Muhammad Sani babbar rami mai shagulan kalgaman Niger. Da Allah biyo muna son kara idan mun da sakon mu zuwa ga mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari da mataimakin Subanjo da irin kokarin da suke na ciyar da kasa da gaba da irin habakar arzikin da aka ce an samu ta fannin noma. To muna kira ga shugaban kasa da mataimakin shi da bodojin nan da aka bu aka ce ana dan dai tsawa ana haihuwa da abinci to fara rufe. Muna kira gare su fara rufe bodojin nan saboda ƴan Najeriya manoma wanda suka san ciwon kansu aka inda na'in sun yi aiki da haka idan aka daga boda to mazaunan banza mutane wanda birane ba su aikin komai to za su samu dama su yi aiki amma idan ka zade su za su tsaya ga dangana su yi aiki sannan manoma za su kare yi.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira zuwa ga masu kamfanoni manyan kamfanonin Najeriya ku sani Allah ya kawo sauki kun sauka amma diloli sun rike saukin nan to don Allah ku sa wata ku ba su magana ana za
mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya ta shehu mai da kasari Zoma don Allah VOA Hausa masu kokarin isar da sakon al'umma masu sauraron ku dare da rana. Ina bukata isar min da sakona ga lahirin yan Najeriya musulmi da krista mata da maza. Ina taya shugaban kasa na Muhammadu Buhari murnar dawowa gida daga wurin ayyukan da zai ta na Majalisar Dinkin Duniya da London da fatan Allah shi kara maka lahiya shi kare ka. Najeriya da yan Najeriya suna godiya kwarai wurin hali na dukkanci da kan nuna na bayanan nuka na gari ga al'umman Najeriya.
To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yau ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Amurka ta ce ko kusa ba ta yaki da kasar Koriya ta Arewa. Wannan shine kalaman mai magana da dawon fadar White House Sarah Huckabee Sanders a lokacin take magana da manema labarai jiya Litini. Duka-duka dai wannan yana faruwa ne yan sa'o'i kadan a kusa da ginin Majalisar Dinkin Duniya inda ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa ya bayyana haka. Inda yake ba da misali da kalaman shugaba Trump wanda ya yi a shafinsa na Twitter inda yake cewa gwamnatin kasar Koriya ta Arewa yanzu ba za ta daɗe kan karagar mulki ba muddin ta ci gaba da barazanar da take yi. Yan jam'iyyar Democrat na Majalisar Wakilai sun buƙaci a cikin gaggawa da a samar da makomar matasan da suke amfana da shirin nan na daka har su 1,800 wannan dai zai tilasta wa shugabannin jam'iyyar Republican da samar da ƙudurin da zai sa a kai ga baje wannan batu a zauren majalisa domin a jefa kuri'a a kansa. Ministan harkokin wajen ƙasar Venezuela ya sa kafa ya fatali da saka ƙasarsa daga cikin jerin ƙasashen da za su ɗanɗana kudarsu idan har suna son shigowa na Amurka. yace shugaba Trump yayi yana yi kamar mai mulkin duniya ne a wajen taron majalisar ɗinkin duniya wanda aka kammala a cikin satin ta shige.
To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirmanin nan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman Maladin Ibrahim Aiwa wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyar mu ta wannan lokacin wato Malama Zainab Abdulrahman ni na ku Ibrahim Kalmusi Garba ke cewa sai anjima.